Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mutattauna. Da farko, wai shin a Najeriya a mako mai shudewa ya ta kaya ne ilhikaya?
Shugaba Buhari da ke magana Nairobi, Kenya ya ce san gwamnatin sa ba za ta rage darajar naira ba. PDP mai adawa ta ce san ba ta rabe gida biyu ba tana gargashin rikon Uche Secondos. Amma Gulag da ya kai kotu ya samu nasara ya ce shine shugaban jam'iyyar don mai gurbin Ahmed Mu'azu.
Mun kama hanyar gyara kenan.
Kwamitin kasafin kudin majalisar dattawa gargashin Sanata Goje ya ce ya kammala bitar kasafin kudin bana don ba ma'aikatu damar kare kasansu a kasafin.
Abinda Muhammadu Buhari ya yi daidai ci gaba yake soyayya kawo Najeriya kuma mu muna goyon bayansa.
Zazzabin beraye lasa ya kara sanadiyar mutuwar mutane a Najeriya. Inda jihar Lagos ta halaka beraye 5,000 a kasuwanni da shawartar mutane su guji cin garin rogo da aka jika da ruwa. Dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya da ya kai kara har koli, amma gwamna Dan Kwambo ya nasara ya ce magoya bayansa su kwantar da hankali.
Gwagwarmaya yanzu aka fara kuma insha Allah lokaci ake sallata, lokaci in yazo za mu iya bada gudumar mu daidai gwargwado.
Yayin da kotun koli ta ba gwamna Wiki na Rivers nasara, kogi ta samu sabon gwamna Yahaya Bello na APC da ya sha rantsuwar fara aiki yana zubda hawaye. Nasura da Malik kamarar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka fa, to yanzu mu kada zauren mu na tattaunawa. Har yanzu zauren na babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda wakilin Munasir Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake daukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan yi can a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga dan jarida Sani Tahir.
Yawwa haka Sani Tahir dan jaridan mu na wannan zaure. Idan aka je aka kai mutanen nan kotu zaka ga mu karrabai. Sun biyo su. To kai Sani ya kike ganin mutane sai a ga kamar wanda duk ya amfana daga waɗanda ake zargin nan kamar baya kyaman irin waɗannan mutanen fa.
Eh to mana su ran fara da cewa wani abu kulliya manta sabo. Wanda ya je don an kira ka gaban kotu sai koda mai gurbin garin ku ne ko kuma mai angon garin ku ko dagacin garin ku dan ya raga ka ba zai hana yi wa shari'a abinda ya dace ba. Ni dai abinda nake so in kokarin jawo hankali ga hukumar tsaron
wato abinda ni nake so in jawo hankali
ga
mutanen nan
da ake da suke rako su
yawa su wannan suna ta fatar a bada bilin mutanen nan su koma gida saboda irin abinda suka samu su ci gaba da rabawa.
Ma Nasiru ai dama duk wanda ga rako ka duk wanda ya tsuna ba rabu jadin bana ba wani abu ne ake ayya mu saboda ka duk wanda yake ina tare da shi in ya je kotu ba a gaishi in aka ganni ai an ganna kotu saboda ka kamar nama rasa bayani duk da zaman sa a kotu zuwan sa kotu ba zai hana shari'a gurfan da wannan mutumi ba amma dai shi da mutumin tsakanin sa an kai ni kotu ka ganni shine abinda muka samu kan masu kenan siyasa ce wata makauniyar sa samu ke don haka
wakil baba ya zaki ke mana yaki da ko kuma ka fahimtar kan wani wata al'ada da ta dade wacce na sani musamman a yankin arewa da idan mutun ya samu wani babban mukami da ake cewa har lokacin ba sai ministocin nan ma sai a ce a an ba wannan ma'aikata ne mai ko wacce rubutacciya wannan kaza da kaza
wani abu zan nake so in fadi ka abin da ka fada duk wanda aka kai shi ya samu wani mukami ko commissioner ko prime minister kafin ko minister ya kare wata kila bayar gidan kansa ko mota kansa muke akan ce shedeya kansa ai ya rike wani guri me yasa ba yi ba.
To wannan Malam Nasiru ka dauko muhimmin al'amari domin abin da yake faruwa shine shi al'amari na rashawa din nan ya zama wajibi kowannen mu daya bayan daya ya canja halinsa ya canja tunaninsa kamar yadda ka faɗa shi dai ka dubi Najeriya tukunna da farko Najeriya ƙasa ce mai tasowa a ƙasa mai tasowa kuwa gurbi ko kuma kujerar gwamnati ana alakanta shi da samu dan haka duk mutumin da aka bayo mukami sabo tun daga cikin gidansu zaka ji an fara ce masa to saura kuma ka je kai mana hadin tsiya to kaga daga nan an dora shi akan hanya ta yaje wadda ba ita ce ba yaje to kai mana hadin tsiya me kuke nufi in naje abin aikin da zan yi za a bani albashi daga abin da na samu na albashi in shine ku zo mu raba abin da nake iyawa an bai mu kuwa in ko ba wannan kuke nufi to me kuke so in yi anje in yi sata kenan to kaga tun daga gidajen su ake wa mutane hudu ba shedan cewa saura ka je kai mana halin tsiya dole ne mu duba wannan kuma mu gyara halin mu mu canja tunanin mu game da wannan al'amari wannan shi ne wajibi.
Abubakar Ali, yaya a matsayinka na masani na tattalin arziki, waɗannan jihohi a gajeren zango ba dogo ba, waɗanda Boko Haram ɗin nan suka ƙona musu garuruwan nan, don kwanan nan mun je Konduga, sai kwanan nan ne wasan Konduga sai Dabda Maiduguri ne, muka shiga Bama muka ga garuruwan nan manyan biranen nan an ƙona su kurmus, inda ko ruwan sama yake ba inda zaka fake. Fadar sarkin Bama ma nan ne aka mayar da ita, aka mayar da shi fadar, aka mayar da ita barikin wucin gadi na sojoji. Abubakar Ali, a matsayinka na masanin tattalin arziki, wani mataki kake ga za a dauka na gajeren zango yadda mutanen nan za a taimaka musu sake farfadowa,
kuma musamman mutumin Borno ba baka karasa wannan ba? Wato abinda yake akwai committee din da shugaban kasa wancan ma da yake sun hada na wanda general TY Danjuma yake jagora, akwai kudade an riga an tara, akwai kudade jihohin nan da kansu ya kamata su yi hadin gwiwa su samu kudi a ci gaba da aiki wurjanjan, wato abinda ake ce mata Marshall Plan, shi za a yi wa North East. Kuma alhamdulillah yawancin mutane North East din, kamar yadda Sani ya faɗa, na Bama da Gamurungala wannan axis din yan kasuwa ne, wato kamar yadda IMF suka zo bayan yakin duniya na biyu aka haɗu don a taimaki juna, to haka ya kamata a yi wa Borno. Yan shi dan kasuwa jari yake bukata, da zaran ka bashi jari ka sake shi, saboda haka dole a hada gwiwa da gwamnatocin nan da bankuna a ba wayannan yan kasuwan da suka rasa jarin su a ba su jari mafi saukin biya da interest, kuma gwamnatocin su biya su gaggara wannan makarantun nan, kuma wannan din ma shi a cikin wannan matsalan ma, a cikin wannan bara'i ma, sai kaga alheri ta fito. Yanzu rashin aiki da sauransu da samarin da ba su aiki da kuma wuraren da aka rurrufe nan, alal misali kaga akwai kamfanonukan da ake buga can bulo a Borno, kaga wannan gine-ginen da za a yi, to sai amfani da shi a tada wannan kamfanin nan, ba kuma a je wasu wurare ana sayan kayan aiki ba, ko a je China ko a je wasu wurare, a tada wannan, a yi amfani da wannan masifan, a tada arzikin wannan jihohin nan wajen bulo, wajen siminti, wajen gine-gine, wajen daukan laborery, wajen daukan plumber da sauransu, aiki zai taso. Saboda haka shi ne abin da yanzu ya kamata yi, gwamnatocin su zo su hada kai, gwamnatocin na guda shida su taimaki junansu da gwamnatin tarayya. Allah ya kawo mana zaman lafiya.
Sani Tahir, na san kana duba irin rawar da gwamnonin nan na jihohin nan uku, in an lura ma kusan banda shi Bindo Jibrila na Adamawa shi ne kawai sabo da ya fara karo na farko, shi gwamna Gaidan wa wannan ba shi ne karonsa na farko ba, haka shi Kashim. Ya kake ganin rawar da suke taka wajen wannan aikin? Kamar Kashim dai an ya sha cewa tun a zamanin baya cewa ba makaman nan, har ya so ya kawo masa matsala da gwamnatin tarayya.
Mala Nasiru, jawabin nan guda uku da ka faɗa, bayan shi Bindu shi ne sabon gwamna da ya shigo, waɗannan ku duka suna zagaye na biyu ne. Kamar yadda ka sani ne, gwamna Kashin Shatima ya yi ta korafin cewa lallai ba makaman da za a ba wa soja su yaki wannan mutane, babu kuɗin da za a yi, babu kaza babu kaza. To amma in baka manta ba, bayan shigowar gwamnatin nan da wata biyu ko uku, sun haɗa wani ƙungiya na North East Governors Forum intact, sorry, na hanyar magance tsaro a ƙasa, wanda yake sun yi mitin ɗinsu kafin gwamnati sabon gwamnati shigo, sun yi wannan mitin ɗin a Gombe, wanda shi gwamna ɗan Gombe ke shugabantar wannan taro. Sun zauna kuma ina tsammanin kwanan za su sake wani taro ta musamman kan wannan abu, ina da yakini kuma za su zauna su tattauna muhimman abubuwa da za a fito nan kai tsaye ba da jimawa ba a samu wanzuwan lafiya da kwanciyar hankali a wannan.
Kamar shi gwamna Emi Abubakar, na ji suna magana ma kan yan gudun hijira ko?
Lallai Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi wani hubbasa na ganin cewa an karrama yan gudun hijira don saboda akwai su a jihar Bauchi, kuma ko a budget ɗinsa na wannan kasafinsa na wannan shekara ya sake ba da wani muhimmanci matsaro da kuma yan gudun hijira. Kuma a nan shi ne ma wanda yake a nutsin da aka yi shi ne kai ba da kaman a ofishin jihar Bauchi na Abuja, ita ce kamar ofishin da za a taro na nausitsin.
voice of America.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka iso sashin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Jamilu Abba Ibrahim na majami'ar Ikwa a jihar Bauchi. Da kuma Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin Wahfurod dake garin Kaduna. Ga Sheikh Muhammad Sani Isa.
Tomadallah. Assalamu alaikum jama'ar Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa. Na ce jama'a domin in hade musulmi da Kirista da ma wanda ba musulmi ba ba Kirista ba amma kuma gashi dan kasa ne. Yana da haƙƙi, yana da ƴanci na yayi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo, kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. A wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki tunda an samu an yi wajen wata bakwai da kammala zaɓe. Dama na yi kira can bayan kammala zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan. To kiran dai har yanzu shi ne cewa jama'a mu zauna lahiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya. Amma mu ma 'yan ƙasa, talakawa, mutanen gari, muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu koko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan. Malamai da na nasu, sarakuna na da nasu, shugabannin kabilu da shugabannin al'umma, duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana, yana da aikin da zai a samu zaman lahiya ya karhaha. Kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa. A lokacin da aka samu mutanen Benue State, jihar Benue, mahi yawansu ina ce mafi yawan su da turanci ana cewa overwhelming majority na mutanen jihar Benue za ka tadda ba ainihin musulmi ba ne, majority su Kirista ne. Sannan overwhelming majority na mutanen jihar Benue ba Hausawa ba ne, majority su wasu kabila ce wanda ba Hausawa ba. Amma abin mamaki sai gashi ƙuri'ar su ta zaben shugaban ƙasa ta yi rinjaye akan zaben janar Buhari. Wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar Buhari ba don yana musulmi ba, sun zaɓi janar Buhari ba da yana Bahaushe ba, sun zaɓi janar Buhari ba da yana daga can arewa mahi nisa ba, sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba. To kaga irin wannan muke so 'yan Najeriya su farka, su waye, su kai ga suna gane cewa za su zaɓi mutum ne saboda cancantarsa zai iya yin abin da ya dace. Ba ruwansu ma da addinin shi, balle ƙabilarsa, balle kuma wani sashe yake, ɗan arewa ne, ɗan kudu ne, ɗan ina ne, duk ba shi ne matsala ba. To kaga Benue ta san, na ce Benue ne kawai, wasu sukan ce Plato a sa ta cikin lissahi, nike ta a'a ku kyale Plato dai, mu yi magana Benue don ita ce 100% take da wannan yanayi da muke magana a kan shi. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna, wanda zai yi ministocin shi su Sande Awone, Kirista Bayarabe, yayi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunansu ba, wanda duk kiristoci ne, amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi kin ake bukata, to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau. Yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba, ba akan dacewa ba. To wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su, malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu, ma'ana suna da fahimta iri biyu. Wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai, nan abin da ya faru ba a kyale shi. Wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimtarsu suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim. Me ne raddul mazalim? A maida dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa. To in an so wannan kuɗi ai ko daidai ne. Iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi, a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin, dukka a bi a hankali da EFCC ne, a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata. Babu victimization, babu tsangwamawa don wani ba ɗan jam'iyya ba ne ko ɗan jam'iyya, a'a ai abun kawai tsakani da Allah. To in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'ar da mutane suka ta yi baya. Wannan shi ne magana. Allah sauƙaƙe.
Shi ma Rabaran Jamilu Abba kira yake da a yaɗa al'adar zaman lafiya don a ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum, ƴan uwana, ƴan arewacin Najeriya. Mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi ina mai kira ga dukkan ƴan arewacin Najeriya jama'a duka na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mai zaman lafiya da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya wato in baka nemi zaman lafiya da mutum mai sa saduwa da Allah ma zai maka wahala dalilin da sai shine litafi ya ce ku nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga Ubangiji in ba tare da ita ba muna kira ga jama'a muna kuma kira ga ƴan uwa maza da mata musamman ƴan uwanmu waɗanda suke arewacin Najeriya saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru sai nan muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shine kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shine salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da sauran wasu ƙabilu suna kashe junansu akan abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba muna kira musamman ga ƴan uwanmu Useni ba dan ni ne magana ba amma ina roƙo domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu tare da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma barna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya alal misali kamar yadda makiyayenmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu ƙabilu a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana Useni dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a yi aikin da zai nuna cewa wannan kuɗin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya ta ilimin a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lallai kuɗaɗe da aka karɓa a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya abin da nake so ƙara bayani a kai shi ne mu tuna da cewa Allah yakan ba da mulki ga wanda ya so Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama babu kuma mai hana shi ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba ragamar shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah dole ne ko kowane shugaba ya tsaya ya yi aiki da aminci da gaskiya kwayar magana da nake so in bar muku shi ne idan babu zaman lafiya hatta aikin Allah ma ba za ka iya yin sa ba dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum
jalla annabi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin mu tattauna na wannan lotan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.